ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد يا قوس رمضان شترى تقول لي اللي يقول لي 40 يوم 20 بوكا يكون تقريبا شكرا تدوبو بيو لأشيرنا الأيام الميلادية منا فرنشكين كاساكي وسام تشي ورمو أولا ندار في لتفسير مع القرآن من جرما أتشي مانا سورة من البركة سورة الحج وان يومنا زما لنقو ما شام قدو درسي نشاء الله متاشي آيات عام سنة بيو فدم الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا
Allah madaukin sarki yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko bakatinka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani manzo shine manzon da wallazi yatihi jibril bil wahyi ayatan. Idan an ce manzo ar-rasul shine wanda wato jibril yake zuwa masa da wahyi wato akili duk wanda yake ganin jibril yana zuwa masa da wahyi wato yana gaya masa da abin da Allah yake wannan shine rasul wala nabiyin ko kuma annabi shine alladhi takunu nubuwwatuhu ilhaman aw manama wanda annabta take kasancewa ilhama Allah yake mai kimsa masa abin a ransa ayi kaza ko kar ayi kaza ko kuma a cikin bacci Allah ya sa turo masa wannan shine annabi. Kenan in mun lura da wannan fassara al-manzo shine wanda Jibril yake zuwa masa da sako na Allah ya ga Jibril din ido da ido. Annabi kuma shine wanda a ransa kawai ake kimtsa masa a ce yayi kaza ko kare yayi kaza ko kuma in yana bacci sai a nuna masa wannan shine annabi. Malamai suka ce kullu rasulin nabiy kowane manzo annabi ne amma walisa kullu nabiyyin rasula ba kowane kuma annabi ne manzo ba. In mutum ya zama manzo to sai da ya zama annabi sannan ya zama manzo. Amma annabi wani mataki ne da bai kai na manzo ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Wasu suka ce wa ma arsalna min rasulin wala nabi ba mu turo wani manzo ko annabi ba illa idza tamanna face lokacin da ya yi burin wani abu ko ya so wani abu a habba shay'an washtahahu abinda ya so shi ya yi sha'awarsa wa haddada bihi nafsahu kuma ya zantar da shi a ransa irin abin da ba a umarce shi da shi ba alka shaitan fi umniyatihi to sai shaitan ya jefa wani abu fi umniyatihi a fi muradihi a cikin abin da yake nufi. Fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan ma'ana shaitan sai jefa wani abu fi umniyatihi a cikin burinsa a cikin abin da yake so zan yi bayani daga baya insha Allah. To amma Allah fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan sai ya goge ya share abinda ainihin wato shaitan din ya jefa masa summa yukimu Allahu ayati sannan Allah tabaraka ta'ala sai ya ainihin wato hukumta ayoyinsa wato fayuthbituha Allah ya tabbatar da ayoyinsa da wannan annabi wallahu alimul hakim lalle Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne. Abdullahi ibn Abbas yace idza haddatha anka ash-shaytanu fi hadithihi wa wajada ilayhi sabila idan wannan annabi yazo yin magana ko manzo sai shi dan sai ya jefa ra'ayinsa a cikin wannan zance nasa, ya samu wata hanya kenan a cikin maganar manzo. Yace wa min nabiyin illa tamanna an yu'mina bihi qawmun. Ibn Abbas yace babu wani annabi face sai yayi buri ina ma da mutanansa duka sun yi imani da shi gaba daya. ولم يتمنى ذلك نبي الا الك شيبان عليه ما يرضي به قومه. اما كما متكر النبي يي بورن هكا دين سي شيطان يي جيفا masa wani ra'ayi da zai fada dan ya yarda da mutanansa irin abin da mutanansa suke so, ya ga ya mutanansa abin da suke so. To shi kuma Allah sai ya share abin da shaitan din ya jefa a cikin buri, a cikin nufin shi annabi ne, tunda Allah bai zai bar wato annabi ya yi aiki da abinda shaidan ya umarce shi da shi ko ya samu ba. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce illa ida tamanna, kalmar tamanna din nan ana fassara ta da cewa idan qara'a wa tala, idan annabi ya zo yin karatu ko ya zo yin tilawa na littafin Allah, alqa shaytanu fi ummiyati, sai shaidan ya jefa wani abu a cikin tilawarsa shine fi umniyatihi, tilawarsa aiki tilawatihi ko cikin karatunsa. Kamar yadda wani yake cewa wajen fassara umniya da tilawa, tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhiraha naqa imamal makajir, kaga anan gurin tamanna wato kitaballahi ai wato tala kitaballahi awwala laylatin kenan. Su malamai sun yi sabani shin annabi da ake magana a nan dinnan yau shine ne alka shaytanu fi umniyati fi tilawati, hal lokacin da ya kasance ya karbu fi salati ne ko wajen sallah, shin a sallah ne ko kuma a wajen sallah haka yake faruwa? Wasu mutane suka ce idan yana karatu ne a sallah, wasu mutane suka ce a wajen sallah ne. To shine sai a ce to ya kuma za a yi a samu kuskure lokacin da annabi yake yin tilawa yake karanta alqur'ani, alhali kuma manzon Allah masumin ne mai zaman irin wannan kuskure ne shi zai je ko na ba ciki a asalin addini, masumin ne mai zaman kuma shi qur'ani ba yanda za a yi a je ko na wani kuskure a ciki, dan Allah ce la ya ji al-mazlum min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid, wannan kenan. To kenan sun kawo iskali ga wannan fassara. Sannan malamai sun yi sabani wajen ba da amsa, wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wani karatu ba ballanta na ma har shaitan ya jefa masa wani abu, walakin na shaitana zakara zalika baina qira'ati, shi din annabi ne da Allah yana cikin karatu sai shaitan shi ma ya jefo nasa, amma ba wai ya jefa a bakin annabi ba, sai dai shi shaitan ya karanta nasa a ji, amma ba wai da bakin annabi ya jefa masa kuskure kuma a nemi mai mai kuskuren nan. Sai su mushrikai su zaci cewa wannan sautin da suka ji din shi ma na annabi ne. Nan fa jama'a duk muna magana ne shin akwai yiwuwar annabi yana karatu alka shaytanu fi umniyatihi, shaytan ya zo ya jefa wani abu a cikin abin da yake karatu ko a cikin abin da yake gaya mutane, kuma ta harshen annabi din suka ce ba zai yi ba, sai dai shi shaytan da ya faɗa ba za a hana shi faɗa ba. Su kuma saurari su yi tsammanin cewa wannan abin daga annabi ne. Imam Qatada yake cewa wata rana ne annabi yake ya dan gyaggyadi haka, afan nabiyu wato ifa'atan, manzo Allah afan nabiyu ifa'a, annabi ya dan gyaggyadi haka kamar yana dan bacci ya dauke shi, sai wannan zance ya gudana a harshensa a bakinsa ta hanyar wato yana dan gyaggyadi ba tare da ya farga ba. Wasu malamai suka ce a'a, shaitan ne ya jefa masa wannan kalmar ala sabilin sahu wan nisyan, a bisa hanyar mantuwa annabi ya manta ya rafkana sai ya faɗi kalmar da shaitan ya faɗa, amma bai gushe ba yana faɗa Allah ya fayasallahu alaihi shaitan, Allah ya share abin da shaitan ya jefa wato a bakinsa ya faɗa mutane na burinsa shi shaitan, kamar shaitan ya so ya shigar da wani abu a cikin abin da Allah yake so annabi ya gaya mutane shi ma sun shigar. wasu malaman suka rada cewa wani shedan ne ana ce da shi abu yau ya aikata wannan aikin, kuma wannan fitina ce kuma jarrabawa ce daga Allah wanda yake da rabon bayan sa inda ya ga dama. To wannan kissar duk da nake muku bayani nake ta ɗaukar lokaci akan ayan nan da Allah ya ce wa sallallahu alaihi wa sallam wa la nabiyyi illa idza tamanna al-shaytan, ana ce da ita wato qissatul gharaniq, qissatu al-gharaniq. Da yawa daga cikin malaman tafsiri in sun zo fassara wannan aya sai su kawo qissar kawai da ba su yi wani ta'liqi da bayani ba, kamar da Imam Tabari ya faɗa cikin tafsirinsa, Ibn Kathir ma ya kawo qissar a cikin tafsirinsa. To amma ya ce Muhammad bin Ishaq malamin sira shahararre ya yi bayani a cikin as-sira da irin wannan bayani da riwayoyi mursalai munqati'ain wallahu a'lam. To amma duk wanda ya bi qissar wannan labari na qissatul gharaniq zai tarar cewa qissar ba ta inganta ba. Wannan bayani na cewa shedan ya kawo wa annabi wani kalma ya ji ya gaya mutane, ko shedan yana annabi yana gyangyaɗi shedan ya jefa masa, duka wannan maganganun ba su inganta ba da riwaya ingantacciya. Hanyoyin gabaki ɗayansu masu rauni ne kamar yadda malamai suka faɗa. Da yawa daga cikin malamai muhaddiqin sun yi bayanin wannan kisa ba tabbatacciya ba ne, duk da wasu malaman tafsiri a cikin tafsirin sun kawo kisar. Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani a cikin littafinsa Fathul Qadir yana da tafsiri mai kyau. A ƙarƙashin wannan aya yake cewa walam yasihha shay'un min hadha, babu abin da ya inganta na waɗannan maganganun, inji Imam Ash-Shawkani. Wala sabata bi wajhin min al-wujuhi wa ma adam sihatihi bal udlanihi, tare da bai inganta ba kisar ba ta ciya ce. Amma wasu daga cikin malamai sun ambace su a cikin littattafansu. Amma akwai abin da yake rushe wannan kisa din, ba yanda za a yi annabi zai faɗi wani abin da ba Allah ya faɗa ba. Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. A wata ayar Allah ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, annabi ba ya magana da san zuciya, duk abin da ya faɗa wahayi ne. To ya wani zai ce shedan ya ratsa cikin wahayi ya shigo da wani abu. Da wata ayar da Allah ya ce walau la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, Allah ya tabbatar da cewa ya tabbatar da shi akan daidai, ba inda za a annabi karkata zuwa ga shedan. Ina fata ana fahimta. So din karshe dai kamar da Imam al-Qadhi Iyad a cikin Ash-Shafa'a Shifa ya yi bayanin wannan kisa, shi ma ya ce kisa ce wato bata inganta ba. Ya ce fa'alam ka sani mai karatu akramaka Allah anna lana fil kalami ala wato mushkil hadal hadith, ya ce wannan hadithin yana da ishkali, yana da rikici. Ya yi bayanai ya ce ya ishe kai wannan duk cikin malamai waɗanda suke ahlu sihhati masu ruwaito hadisi ingantacce ba su ruwaito shi ba. Sannan kuma ana fassara ayan ne in hadisin ya inganta, ya ce to bai inganta ba. Daga ƙarshe malamai suke cewa wannan magana dai kawai a ɗauki waɗannan aqawil ba tabbatattu ba ne, kuma Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan ya faɗi magana wacce ba haka take ba. So wannan magana ba ta inganta ba. Wanda yake son bincike akan wannan, akwai littafi da Sheikh Muhammad Nasir bin Razzani rahimahullahu ta'ala yayi bayani dalla dalla akan wannan qissatul gharaniq, nasbul majaniq li nasfi qissatul gharaniq. Allah ya ji kamar na albani yayi bayani kwarai da gaske, wanda ya kawo duka ruwayoyi na wannan qissa din, ya bi bayanin su, kuma ya faɗi maganganun hadisi da malamai na hadisi da ulama'ul muhaddiqina wajen raddin wannan qissa din. Akwai a duba littafin al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir na Muhammad ibn Muhammad Abu Shuhba, shi ma ya kawo Darumul Ma'ani na Imam al-Alusi da Ash-Shifa na Al-Qadhi Iyad da nagaya muku da Fathul Qadir na Imam al-Shawkani da tafsirin Imam al-Qurtubi shi ma da shagabana, duka waɗannan gabaki ɗaya da fi dilalil Qur'an, duk gabaki sun kawo wannan qissa din ba ta inganta ba. To Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan da za a iya faɗi wata magana da shedan ya ainihin wato fada a harshen sa da zai fada ba sallallahu alaihi wa sallam to shine sai Allah ya ce ni a gaba li yaj'ala
ma
Allah yace li yaj'ala ma yulqi shaytan dan ya sanya abin da shaytan din ne yake jefa ma na waswasi ko shakka wanda zai iya yiwa Allah tabaraka ta'ala yace fitnatan lil ladina fi qulubihim marad ya zamanto wato fitina ce ga waɗanda a zukatansu akwai rashin lafiya abinda ake nufi alladina fi qulubihim marad mihnatun wa baliyya ga jarrabawa ga bala'i ga shakka da nifaq munafikai sai ya zamanto wannan ya zamanto wato ba ni sunan shi fitina ce a gare su su kam tuntuna za su tafi rantsu da wannan wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu suke kekashe shine qasiya wanda zukatansu suke kekashe an qabulul haqqi ba su karban gaskiya su ne mushrikai wadalika ana umtatanu lamma sami wadalika su kam sun fitina yayin da suka ji wannan magana amma kuma sannan sun madusika wa rufi'a fazdadu utuwa aka shafe wannan abu suka mu girman kai yadda da karuwa a gare su sai suka ce ai Muhammadu ma abin nasa buge-buge ne kawai yana faɗar ra'ayinsa ne da son zuciyarsa kuma ya zo daga baya ya yi nadama Allah ya ce ka innal wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azzalimai mushrikai lafi shiqaqin ba'id suna cikin wato jayayya manisanci shiqaq ba'id khilaf shadid sabani mai tsanani haka suke rayuwarsu suna da musu suna da jayayya ba sa yarda da abin da Allah yake faɗa in Allah ma ya faɗa wato ba sa karɓa sun manta da shi alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani ya fitar kuma ne ya jefa wani ba ciki ko da za a karatu mu ne ma muna bayani akan aqidar shi'a da kuma manufar shi'a dangane da alqur'ani wannan shi'a suna da qur'anin su daban yana tattare da ayoyi na a 17 da wani amma alqur'anin musulmi wanda yake hannun musulmi yanzu a duniya aya 6,200 da kusan 36 a wani irgen 6,600 da wani abu da 60 da wani abu ko da 3 ko da wani abu amma su yan shi'a qur'anin su suka ce qur'anin su yana dauke da aya ta fi 17,000 da wani abu kuma a cikin alkafi ya zo cewa babi da yake magana akan a duk duniya ba wanda ya sai hannu ce qur'ani ba wanda ya san qur'ani sai Ali bin Abi Talib kowa duk wanda ya ce magareci ne duk wanda ya da awar shi ya san alqur'ani ko ya hannu ce qur'ani to magareci ne to awar yan shi ba ma da ce qur'ani da san qur'anin Allah sai Ali bin Abi Talib sai wannan limamai na sura 12 hadda Ali bin Abi Talib to su a wajen su wannan qur'anin da muke karanta irin 60 wannan da muke fassarawa wanda yake hannun musulmi a duniya gaba daya wannan qur'anin ba qur'ani bane ba sai dashi ba suka ce an yi ƙarya a cikin qur'anin su Usman bin Affan ne qur'anin su Umar ne Usman ya je yayi kare saboda ba sa son sayyidina Usman eh shi'a la'anta su suke zagin su Usman ya je yayi kare ya shishigar da ayoyi ya ciccire ayoyin da suke magana akan falalar Aliyu da ahlul bayt da aka tuba ruwan su da wannan qur'ani suka ce alam nasharah laka sadrak din nan da ake karanta din ba daidai ba shi alam nasharah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak suka ce sam ba ka bane wai wayan da take alam nasharah laka sadrak waja'alna aliyyun laka sihrak wai akwai wai waja'alna aliyyun laka sihrak wai akwai ayar mun sanya aliyu ya zama sirkinka wai su Usman sun goge saboda wasa sana aliyu haka suke ta yi duk ayoyin nan a cikin surar Baqara su gabata ayoyi Ali Imran su gabata ayoyi Nisa'i su gabata ayoyi da yawa kamar yadda ya zo a cikin littafin su to anan abin da muke so mu ga mutane hakikalin Qur'ani wanda Allah ya saukar daga bakin Jibril zuwa bakin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan adam da yake sai shigar da wani abu ko irin yau na abu لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأبنى إشياء كثيرة يسألكي قرآنا سيسو دوبا شيء سيسو يفن البيشن سيسو شغل دابن دار شغل أما نك أين يدين ينانا أنا كرم تاوايا لكونا جي كويارو كرمي تنبرام البيشا ونوش آياني وجعلنا علي لك سيهرا هاي بابو أنا أشكو قرآن توبا يندزا إبزيء يتوكا بلي شغل أني أشنج قرآني الدنيا an samu kwararrun larabawa da suka iya larabci su je su shigar da wani abu su gogoge wasu ayoyi ba su iya ba ana ɗauko qur'ani an karanta za ka ji hankalinka ya kwanta ka san shi qur'ani ne sannan kuma ana karanta abin da yake ba qur'ani ba ne ba wallahi za ka ji ba qur'ani ba ne ba to ba yadda za a yi wani ya zo ya shigar da wani abu a cikin alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka kawo muka saukar da alqur'ani azzikr kuma mu ne za mu kare shi amma in shi suna da nasu daban qur'anin musulmi daban qur'anin in shi daban kaga shikenan an raba hanya daban suna da mushaf fatima ko kuma lawhu fatima haka suke ce shi wai wannan alqur'ani na fatima ne wai annabi ne da zai rasu wai ya bar mata so wannan qur'anin ba su yadda da shi ba in kaga dan shi'a wallahi yana karanta wannan qur'ani irin mutum ko dai dan shi'a ne jahili bai yi zurfi ba a cikin shi'ancin yana yin abin da ikhlasi ne yana bi kawai shi kenan zai ɗauki qur'ani ya ɗauka da ɗaya muke tare da su ko kuma ɗan taƙiya ne ya sani amma taƙiya don ya ɓad da sau ya nuna wa musulmi kamar yana tare da qur'ani amma wallahi yan shi'a ba su yi imani da wannan qur'ani ba don da sun yi imani da shi to da sun yarda da ayoyin da suka yabi sayyidina abubakar suka yabi sahabbai suka ce yan aljanna ne in da sun yi imani da wannan qur'ani yaya za a yi Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar har zuwa ƙarshe Allah ya yafe wa annabi da muhajirin da ansar Allah ya ce wa sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar cikin surar tauba aya ta 100 Allah ya ce sahabbai yan aljanna ne har abada to yaya in yan shi'a sun yarda da wannan qur'ani za su gare ta wannan ayoyi yaya Allah ya ce yan aljanna ne sahabbai yan shi'a kuma su ce yan mutane yaya Allah ya ambaci sayyidina Abubakar da matsayin mai falala amma cikin shi a sai Abubakar kafiri ne Allah ya ce da Abubakar wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba kada ma abuta falala a cikin ku Allah ya ce da Abubakar mai falala dan akan sa ayat ta sauka kada ya rantsuwa ya ce ba zai taimaki wani ba ko ba zai ba wani musulunci ba amma in shi a musu yadda da wannan ba Allah ya yi ba matan annabi a cikin alqur'ani ya ce matan annabi ummatul mu'minin ne wa azwaju ummatuhum وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أما إن شيء أسيلك أنا نعيشة أو إن شيء أنا نعيشة كافرة أما كما قرآن يزو أتشين سورة النور آية وجن قد أقوم أتشين سورة النور بسوين كنا نعيشة أكان ذلك إن أكي متى فأما إن شيء أتن بي إيماني بشيء وزي أي كده أنا آية ينبع سو قاتلو كشيني kuke yi kuna tsammanin za a iya wani hada kai da shi'a ba yanda za a hada kai da shi'a sai dai in ya bar shi'ancin su ya dawo sunna amma dan ahlus sunna ya aje sunna sai zai bar shi'a ba zai taba yiwa ba har duniya ta tashi saboda qur'anin su daban namu daban a cikin riwayoyin suke faɗa cewa malaika jibrilu da ya zo ta ko wahayi sai ya yi kuskure me kun yi zai kai wa aliyu ibn abi zani sai kuskure ya je kai wa annabi wai saboda sun yi kama accidentally ya je kai wa manzon Allah manzanci shi kuma wai annabi ya karba amma da hakikanin yanda Allah yake so ne da aliyu ne annabi wai sai da malaika jibril ya dawo wai sai Allah wai yake ce masa kai ya akai kai mana haka mun tura ka wani guri ka je wani guri yanzu akwai kafircin da ya fi wannan da rashin hankali da dabbanci kaga an tabbatar wa Allah ne na sani a cikin wannan al'amari kuma shi kansa annabin ba a yarda da annabtansa ba da haka wannan yasa ƴan shi'a gurabiya a shi'a al-gurabiya ake ce da su suka ce aliyu Allah ne ba ma wai annabin ba aliyu matsayinsa shine huwal ilahu suka ce aliyu Allah ne wanda wannan a tarihin musulunci ya tabbata aliyu yayi ta kashe waɗannan mutane kai yayi ta bunka musu wuta ma sai ya samu mutum mai irin wannan aƙida da yake ce mai Allah ne yanda zai kone karmami haka ya kone su har sai da aka yi mai magana aka ce za ka rinka kone mutane kamar yadda Allah yake kone mutane su wa yake kone waɗanda suke cewa shi Allah ne so hanyar sunna daban hanyar shi'a daban shi'a ba alheri ba shi'a musiba ne shi'a yahudanci ne to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye, kuma aqidan nan ita ce ruhin rayuwa. Dole ne mutum musulmi ya zama yana mai da hankali akan aqidarsa, dan wallahi duk wanda ya mutu ba shi da aqida ba zai shiga aljanna ba. Dole sai ka mutu akan aqida alkitabu was sunna. Alqur'ani ya ce, annabi ya ce, abinda aka sa ka kai kai, abinda aka hana ka kai shikenan ka huta. Allah ya ce, wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, lalle azzalimai suna cikin jayayya khilaf sabani. Yasa wallahi malai duk in bid'an nan da kike ji ana cewa yan khawarij, yan shi'a, yan maturidiyya, yan ahmadiyya, yan qadiyaniyya, yan wane ne jahmiyya, yan wacece, idan ka ji rarrabe-rarraben kansu a watsa-watsan da suke yi, wancan yana zagi wannan, wannan yana tsaye wannan, sun rarrabe sun kansu, ka ci daga saboda akan ra'ayi ake tafiya. Amma addinin gaskiya kwaya dai, ko da ku a cikin sunna din ne wani ya zo da wani abu, sai dai shi ya sauka da kan gaskiya ya kauce, amma sunna kwaya dai ce ba ta rabuwa, shi ne alkitabu was sunna. Ana samun masan zuciya, ana cikin tafiya ta sunna din, wani ya zo da kaza shi ne ya ware, amma ainihin aqida ta sunna ta manzon Allah tana nan ba ta rabuwa, shi ne alkitabu was sunna, alqur'ani da sunna. Duk wanda ya zo da san zuciya automatically daman zai yi waje ne kawai, kawai ya fidda kansa ne kawai, tunda ya fidda kansa to kuma kaga ba za a san cikin ahlus sunna ba, ya riga ya fita kawai. Allah ya dora mu akan daidai. Allah ya rahama, Allah ya ci ne wali alaman ladina utul ilma, saboda wadanda Allah ya ba wa ilimi na tauhidi da alqur'ani da gaskata ainihin wato abinda Allah ya soke, in ya fada wani hukunci yana iya sokewa. Annahu alhaqqu min rabbika, lalle wannan hukunci na ayoyin Allah gaskiya ne daga ubangijinka. Fa yu'minu bihi sai imani da shi, ya taqidu annahu min Allah, za su kudiri cewa wannan alqur'ani daga bayansa daga Allah ne. Dama Allah ya faɗa, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, ba mu shafe wata aya ko mu mantar da ita ko mu goge ta sai mu zo da wata tafita ko kuma makamanciyar ta. Kenan Allah yana iya faɗan magana ya ainihin wato goge wani abu ko share wani abu. To dan annabi ya faɗi aya, sai daga baya zo ya ce wa sahabbai Allah ya canja ya ce kaza, to ba yana nuna cewa annabi bai da satanci ba, ba yana nufin cewa annabi yana da raba kafa ba. Dama Allah ya ga dama yakan sa wani hukunci daga baya kuma ya canja wa mutane ya ba su sauki. Yana yin wannan, Allah tabaraka wataala maganar sa ce kuma abin da ya ga dama yake, kuma ba a tambayar sa me yasa ya yi wannan. Amma ba su imani suna dauka cewa wannan gaskiya ne daga Ubangiji. Fa tukhbita lahu qulubuhum, sai zukatan su samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Ai fa taskuna ilayhi qulubuhum, zukatan su samu kwanciyar hankali wato wa takhda'a وتنقاد له زوجته دنقن da kai ta miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah. Allah yace wa inna allaha la hadi alladhina amanu, lalle Allah shine mai shiriyar da waɗanda suke imani, ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya wacce take miƙaƙiya ta daidai. Ai tariqin qawimin huwa al-islam, miƙaƙiyar hanya ita ce musulunci. Duk abin da zaka yi mallan kai kokari ka rayu akan musulunci. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wannan shine sunan da Allah ya ambace mu da shi, al-islam, musulmi. Kenan shari'a ta kware da Allah yake wa mutane shine dole su zama musulmi. Duk wanda ya zama ba musulmi ba yayi asara, bai ci sa zuwa duniya ba, kuma duk wanda ya bari ya mutu ba a musulunci ba yayi asara, yayi mutuwar banza, kuma zai gamu da azabar Allah. Shi yasa duk abinda zaka yi ka dage ka rayu akan musulunci, kuma ka mutu akan musulunci. Allahumma ahina muslimin, Allah ubangiji ka raya muna musulmi, kuma ka dauki ranmu muna musulmi. Wa tawaffana muslimina, wannan shine addu'ar da annabawa suke yi da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. duk zurunci duk abin da ma za a je a yi dai Allah zai saka mutu kana sallah kawai. Sauran abubuwa insha Allah a samu sauki in dai ba shirka take ba. Amma Allah yake muke kar mutu kana mai sallah to ana dan sa ma tsammani. Duk zanibin da kake aikatawa bayan shirka in Allah ya ga dama zai iya yafe ma. In ma bai yafe ma ba zai kone ka a wuta zuwa adadin shekarun da kai na zunubi sai kuma da ƙarshe a dawo da kai aljanna. Abin da ya tabbata shi ne malam. Duk mutumin da ya mutu yana musulmi wato mai sallah to ba zai tabbata a cikin wutar jahannama ba. Dan za a zo wutar da aka sa musulmi masu sako. Kamar yadda ya zo a rubaya musulmi wanda suka saba wa Allah aka sa su a wuta. To za a zo wata rana wutar za a samu ruwa komai duk sun fita. A riwaya aka ce sai dai ka ji ƙofofin wutan iska yana duka su gararan ba kowa a ciki. Ina ma abuta wutar sun gama shekarun da za su yi duk Allah ya mai da su aljanna. To wannan shi ne ribar mutum ya mutu musulmi. Na'am zai iya yi haka mutu musulmi mai mugun zunubi da laifuffuka. Na'am in Allah ya ga dama ya yafe maka fa nema. Idan akwai haƙƙin mutane da yawa to shi ne damuwa wannan kuma dole sai ka biya ko a ɗiba a cikin ladan ka biya. To amma duk yadda za a je a dawo kaddara an jefa ka shiga cikin wuta ɗin. To za ka je ka yi wasu adadin shekaru ka sha azaba iya azaba Allah ya san iya shekarun amma a ƙarshe ne ba za ka dawwama ba baka cikin khalidi na fiha abada. Duk wanda ka ga ya zama khalidi na fiha abada a cikin wuta to arni ne ya mutu baya sallah. To wannan kan ba zai taɓa fita mashi kuma ba zai taɓa fita ba. Da haka shi ne burin duk inda mutum musulmi yake kar ya bar addininsa kar ya bari ya ridda kar ya bari ya fita daga musulunci. In yana zunubi Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama ne mai jin ƙai ne in ya so yafe masa in ya so kuma ya ƙona shi gwargwadon zunubin da ya aikata. To sai a zo a tarar da wannan wuta na rusa ba kowa a ciki duk sun tafi. To amma mataki mataki ne a aljanna din akwai wanda suke shiganta dukan farko kamar jarabawa ne yake yi wani dukan farko za ga sunansa a sama kawai ya buge ta ya cinye ya wuce wurin kawai san ciya tsari ko a cikin mutane akwai wannan. Akwai wanda kuma za ga ya yi na biyu wani na uku wani na hudu wani na biyar wani na shida wani na 350 ma zai yi. To haka in an zo shiga aljanna mataki mataki ne iya ƙarfin imaninka iya yadda za ka fara shiga. Wani gaskiya ba zai shiga ba sai ya sha duka a wuta tukunna an daka shi ya dafu sannan na gaba Allah ya dawo shi. Ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yan wuta idan aka ɗebo su aka kawo su gidan aljanna za a kawo su a ƙone sun yi baƙiƙƙen gawayin wuta sun sha azaba. Ita azabar lahira wato Allah ka share mu idan ka ƙone saboda ba a mutuwa ne shi ne problem. Da ma ana mutuwa sai ka ce ai ka huta ma an ta ƙone ka gamu shikenan to ba a mutuwa. In jikin ya ƙone gaba ɗaya sai Allah ya daɗa kura naman jikin ya dawo sabo fil kamar yadda yake da tsoka da nama da hanji da komai. A daɗa ƙone ka ka sake jin zafi sama da wanda ka ji a farko. To haka za a yi tsawon shekaru a ƙone ka a dawo da jikinka a ƙone ka a dawo da ranka a jikinka a ƙone ka a dawo ba mutuwa. La ya mutu ne fiha wa la ya haya. Yace wa badallahu junudan ghayra hali yazuqul azaba muna canja musu fatu saƙanin fatar da suka ƙone dan su da dandanan azaba. To daga baya in lokacin ya kai na azaba da Allah ya tanadar maka sai a ɗebe ku sai a kai gina aljanna. To amma a goshin kowane ɗan wutar jahannama an rubuta jahannamiyyu a nan jahannamiyyu ma'ana ɗan wutar jahannama. To a haka mala'iku za su ɗebe su su kai su gidan aljanna. To sai abun ya rinka damunsu da su aljanna kuma ga wata alama ta jahannama sai su ce wa mala'iku ko su ce wa ubangiji ya ubangiji taimaka mana ɗan goge mana wannan jahannamiyyu a goge mana mu ma mu zama normal. Sai a sa su a ma'ul haya wani ruwa da ake cin shi a gidan aljanna ruwan rayuwa a wanke su sai su dawo lafiyayyu sai su ji ba su taɓa shiga cikin wuta ba jikinsu ya kyau namansu ya ƙulƙulo komai ya kyau shi kenan a raba musu gidajensu a yi ta rayuwa har abada ba ɓacin rai. babu damuwa, ba bakin ciki, ba hasada, ba kiyayya, ba haure gidan wani, ba kwastam, ba soja, ba dan sanda, ba haraji, ba dan kato da gora, ba dan civil defense, ba dan kwaya, ba dan ruwa, ba dan taba, ba dan kowa da kowa, ba dauke wuta, ba inji tuk 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 tuk, ba jone jone wutar lantarki da kafa a projector, du babu, komi sai ti kawai, komai akwai, kana bukatar abu aljanna to zaka yazo gaban ka. Malan gana ma malan lafiyayyen nama malan walahmi tsairin mimma yashahun. Allah ce akwai naman tsuntsaye a gidan aljanna, sai tsuntsun da kake so. Ka san a cikin nama mai daraja shine naman tsuntsu, ba wannan kashin da kake fama da shi yana karya ma hakuri ba. Wani naman ka sa shi yanda ka san tayar mota ka sa a bakinka, ka yi ta fama ya ƙi tonuwa. A ina lafiyayyen nama za ka samu. Naman tsuntsu shi ne za ka ci naman ka haɗe da ƙashin, kana tauna ƙashin kana haɗa da nama, yana ƙara zaƙi da daɗi. Ka murƙushe shi ka haɗe shi kawai ka bi da ruwa. Wafaqiyatun mimma yatakhayyarun, da kayan marmari, irin abin da mutum ya zaɓa. A aljanna akwai shagwaba, sai abin da ka ga dama ka zaɓa, lafiyayye fresh, haka za ka ɗauka ka ci ka more. Duk girkin da zaka ɗiba ba zuwa banɗaki, Allah ya san ya yake ɓatar da shi, ɓuya kawai yake a cikin ka. Ka ci ka sha ka more duk abin da kake so ka yi. Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna, ku ci ku sha ku more ku ji daɗi saboda abin da kusan ci kuna aikata a nan duniya. Ya Allah, ka rubuta musu cikin waɗannan masu shiga gidan aljanna. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. يا الله كدورا ما كان هنيا تدبي تو اما كفري ما مي لبارن سارا ما.
ولا يزال الذين كفروا في مريهم حتى تاتيهم الساعه بغته.
هكا دي
حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم.
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. Allah ya ce kafirai ba za su gushe ba, suna nan suna cikin shakka dangane da wato abinda Allah, abinda shaitan ya jefa a harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna cewa ma baluhu zakara bi khairin thumma irtadda anha. Ya Annabi zai zo ya faɗa abu na alheri kuma daga baya ya rabe ya daina. Subhanallah, wa Annabi ke gaya haka fi miryatin minhu, ma'ana dai ba suna shakka akan alqur'ani. Adh-dhamir yarji'u ila alqur'an, ba za su gushe ba suna shakka akan alqur'ani. Wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu, kafare ba za su gushe ba suna shakka akan addini, ko dai kace addini ko kace qur'ani, wanda wannan addini shine as-siratul mustaqim, hanya ta daidai. Kafiri bai yadda da musuluncin ka ba. Kafiri kana sallan nan gani yake kana bata lokaci, kafiri kana azumin nan gani yake ishi wannan zaki, kafiri kana zuwa hajjin nan gani yake bata lokaci, bai yadda ba. Shine wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu, suna shakka a cikin addini, ba su yadda da qur'anin ba, ba su yadda da addinin ba. Haka za su yi tai hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghta, Allah ya ce har ta kiyama ta zo musu baghta, wato ba tsammani. Ka iya fassarawa ka ce hatta ta'tiyahum as-sa'a, hatta ta'tiyahum al-maut baghta, kiyama ta zo musu, ko kuma ka ce mutuwa ta zo musu. Sai bayan mutum ya mutu sai ya gane kuransa. Aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim, ko kuma azaba ta zo musu yawmin aqim, wato azaban lahira ita ce azabar da babu dare babu rana ko yaushe. Azabu yawmin la laylata lahu, da rana ce wato azaba ce da sarmadan kawai, ba huwa yawmul qiyamah. Wallahi malam mutum yana mutuwa ba kan imani ba, shikenan ya yi wa kansa rijista automatic ta da mutu kawai. Dawwama kuma zai ba maganar kuma tuba. To shi yasa shakka akan addini, shakka akan musulunci, shakka akan alqur'ani, babu bala'in da ya wuce shi. Kuma musamman idan mutum ya mutu bai tuba ba, Allah ka arzuta mu da tuba. Wasu malaman sun fassara yawmul aqim din, azabul yawmul aqim, suka ce ranar yakin Badar ne, za su yi ta shakka har sai ranar Badar ta zo musu. Ina fata ana fahimta. An ce ranar Badar yawmul aqim ne, suka ce li'annahu lam yakun fi zalika al-yawm lil-kuffari khayr, ya zama yawmul aqim ne saboda a wannan ranar gaba ɗaya kafirai a wannan rana ba su nuna alkhairi da suka samu a ranar yakin Badar. Kamar arrihul aqim, kai ko mujiraku ne, kai ko mujiraku, in kun gama mu ci gaba. La khaira fihi, su dai a wajensu babu alheri kwata-kwata, ma'ana ba alheri. Ranar yakin Badar ba wani abin da suka ci moriya kwata-kwata, shi yasa ranar ta zama musu ra'ayyamun aqim, kamar iska ce ake ce da su arrihul aqim, allati ta'ti ya la ta'ti bi khair, Allah ka kiyaye. To sai Allah ya ce me,
al-mulku yawma lillahi yahkumu bainahum,
haka dai,
walladheena amanu wa 'amilus-salihati fi jannatin na'im.
Allah ya ce al-mulku yawma idin lillah, a ranar tashin alƙiyama jama'a mulki na Allah ne shi kadai, wahdahu min ghairi munazi', babu wani wanda ya sai jayayya da Allah. Idan kuma akwai shi sai a daga. Allah ya ji dan kallon rawi yace in an zo tashin alƙiyama Allah zai ce liman al-mulku al-yawm, wa yake da mulki yau? Kallon rawi yace zan dan daga in dai kowa ne zai faɗo sunan wani malami da suke jayayya da shi a garin. Yace sai na ga mutumin kansa a kar, sai ashe duk isga shi, yace ni ma sai in kwantar da nawa. Allah ya ji kanka da rami, Allah ya masa rahama, yana da barkwanci kwarai da gaske. Malam Abubakar Mahmudu yace ban ga malami wargi gare shi, Allah ya masa rahama gaba daya. Eh, Allah ya masa rahama. Amma kana rami yana da tauhidi sosai a cikin karatunsa. Eh, kuma kana rami zai kai mamaki, ya faɗi maganganun da malaman Ahlus Sunna a wannan lokaci ba su yi zasu faɗa ba akan. Ya yi ƙoƙari duk wanda yake bin wa'azukansa zai ga wasu abubuwa wallahi na tauhidi sosai. Dan daidai kamar yadda Shagun ya faɗa, yana da wargi, akwai wasanni, akwai 'yan abubuwa ne haka, 'yan mu'akhadat, laifuka wanda ɗan adam baya kuɓuta da su, amma ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da tauhidi a cikin wa'azukansa. Ko shi malam Bunyi haka ya faɗa. Yana da ƙoƙarin faɗan gaskiya, amma akwai wargi gare shi. Allah ya kamala, Allah ya masa rahama da sauransu. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-mulku yawma idin, wato a wannan rana na Allah ne shi kadai. Kamar yadda ya zo a wata aya, Allah ya ce liman al-mulku al-yawm, wai waye yake da mulki a yau? A kiyama ne Allah zai shela waye yake da mulki a yau. Lillahi al-wahid al-qahhar, Allah da kansa zai bada ansa ya ce ai wannan na Allah ne al-wahid, shi kadai al-qahhar mai rajai. Yahkumu bainahum, Allah zai hukunci tsakanin mutane gabaki daya. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
ودن شمفا
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب.
Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai, su kam tuntunin fi jannatin na'im, suna cikin aljannatai na ni'ima. Allah ka azurta mu da wannan aljannatai na ni'ima. Amma waɗancan kafirai fa, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, wanda suka yi kafirci suka ƙaryata ayoyinmu, fa ulaika lahum adabun muhim, to wannan suna da azaba ta wulakanci, azaba ta tozarta. A cikin waɗannan ayoyi guda uku ƴan uwana, Allah ya yi bayanin abubuwa guda uku. Makomar masu imani kunji dan ku yi imani ku mutu da imani, makomar kafirai kunji dan ku guji kafirci kar ku mutu akan kafirci. Abu na uku, Allah ya tabbatar da shi yake fada mulki, wannan kuma jan kunne ne ga masu mulki da nuna isa a duniya, wanda suke miƙe kafa suna ganin kamar sarautarsu da mulkinsu zai iya kai su har ga kiyamar mawaƙiƙa su ne masu mulki. Da yawa daga cikin masu mulki wallahi za su tashi a kiyama a matsayin kaskantattu to zartattu sai wanda suka yi adalci a cikin mulkinsu. Hadarin mulki shi ne, hadarin mulki shi ne duk wanda ya shugabanci mutane to ba sai an tambaye shi akan wannan mutane da ya shugabanta ran tashi a kiyama duk yawansu. Na'am za su yi maka jiniya, za a bi ka da baƙaƙen motoci, za a yi maka kaza, za a yi maka kaza, za a jira ka a wuri, za a ce kai ne, za a ce kai ne, duk za a yi maka. Amma ranar da aka zo ana maka tambayoyi ana mara lissafi ba wanda zai zo ya tsaya ma komai ke ka ba ta tsaya ma ba. Wala wannan yana da ban tsoro ƙwarai da gaske. Sai da Umar yake cewa Ibn Khattab ya ce wallahi ina jin tsoron dabba ta taho daga Iraki za ta zo Madina a hanyarta ta yi tuntuɓe da dutse kada Allah ya kama Umar ya ce me yasa Umar bai gyara dabbobi hanya ba haska zai ciwo. Ta ji wannan magana? Umar ya ce dabba ba wai mutum ba, dabba da take tafiya yana jin tsoron kada Allah ya tambaye shi me yasa bai gyara mata hanyar da za ta tafi ta wuce lafiya ba a matsayinsa na shugaba. Yana daga cikin adalci da taimako da ya kamata a yi wa shugabanni musamman malaman da suke tare da su suke gindinsu suke cin moriya suke cin adalcinsu su gaya musu gaskiya. Kada mutum ya yarda saboda an matso da shi ana masa wani abin alheri ya hana shi ya gaya wa shugabansa gaskiya. Idan ya sauka a mulkin zai tuno cewa ka cuce shi da kai aka haɗa kai aka sa shi ya ci gaba da yin zalunci. Amma a faɗa musu gaskiya cikin ladabi da biyayya da girmamawa ta sani ya kamata ba tare da cin mutunci ko wulakantawa ko bore ko zandaranta ba. A gaya musu gaskiya kuma duk wanda yake da alaƙa da su ya gaya musu gaskiya ya faɗa yadda zai kai musu cikin mutunci da daraja. Amma maganar mutum ya yi shiru yana ganin ɓata yana ganin zalunci ya yi shiru ko dan yana jin tsoron kar a daure shi ko dan kar a kashe shi ko dan kada a hana shi ko dan kar a yi kaza. To ita dai duniya daman kana rayuwa ne a bisa abin da Allah ya rubuta ma duk wanda ka ga yana numfashi wallahi ma yana da nisan kwana yau. Maganar mutuwa wanda zai kashe ni in ka ga ka ci gaba da rayuwa daman Allah ya sa za ka yi nisan kwana in kuma aka kashe ka to daman ya zo daidai da lokacin mutuwar ka ne. Amma gwanda mutum ya yi kokari ya tsaya akan adalci a cikin mulkinsa da sarautarsa ya huta. Babban abin da yake damun mutane masu mulki a irin wannan lokaci shine talakawa suna kokarin rashin adalci da ake musu. Mutum ya samu dama sai ya manta da waɗanda yake mulka. Ka samu girma ne ka samu matsayi saboda waɗannan mutanen da kake mulka. Da ba ma nan duk mun mutu to ban sani ba bishiyoyi za ka mulka ko aljannun da kake mulka. Ka ga shi mutum yana mulki ne saboda mutanen. To ayi abin da za a taimake su a ba su ruwan da za su sha. Yanzu yau a ce muna rayuwa a ƙasashenmu irin wannan ƙasa Najeriya da suke cikin ƙasashen da tafi kowa arziki a duniya. Muna cikin ƙasashen da muna da kuɗi muna da arziki na ƙasa muna da arziki na fetur muna da arziki na kaza. Amma har yanzu a Najeriya akwai wuraren da wallahi ba su da ruwan da za su sha. Ruwan sha a birane ma ko a cikin birnin Kano wallahi har yanzu akwai inda ake layin ruwa bohole an tona bohole wallahi akwai unguwannin da za ka ga layin bohole bohole ruwa ne ake layi wallahi ya fi jirka 100 ko 30 ko 40 ko 50 iya mazan wurin iya rashin ruwa wurin ka ga iya birnin taka. To ina ga wanda suke cikin daji masu ɗebo ruwa a jaki. Mun taɓa zuwa wa'azi wani ƙauye wanda ido na gari irin rami din nan ne da aka yi hanya a garin tun shekarun baya ya zama kamar irin kududdufi wurin da ruwa yake taruwa da damuna irin ruwan da cikin garin gaba ɗaya duk shi ne yake gangarowa yayi gantsa kuka jakuna suna shiga tumaki suna shiga agwagin garin gaba ɗaya anan suke linƙaya da ambaliya. Sai ga shi mutanen garin sun zo da jarkoki irin yalo yalo din nan suna ta ɗiban ruwa. Mutum ya zo da ɗan kwali yana zubawa yana tace ruwa yana zubawa muka tsaya mota na duba na ga ruwan nan baki kirin yayi jaja wur ruwan kasa ne muka tambaya wannan ruwan me kuke da shi suka ce ruwan sha ne ya kuke da shi suke ce dauka muke in mun je sai mu zuba shi mu ajiye shi idan ya awanni sai mu sa masa alimu sai alimu din sai ya wanke ruwan sai da cin sai ya dasa sai su tsiyaye shi sai su zuba da shi a haka suke sha kuma layi suke haka suna ɗiban ruwan jakunan suna kashi a cikin ruwan suna ɗiban ruwan jakunan suna fitsari a ciki in dabbobin sun je sun yi kiwo nan za su ɗebi ruwan wallahi akwai wani ƙauyen da wata rijiya ce ta ku shekara 100 wani dattijo yake bayani yace shi dinnan yana shekara kusan 80 da wani shi ma haka iyayensa ma suka tarar da wannan rijiyar wato rijiyar ita saboda bala'in zurfinta ma ko ganota ba ai kawai zaka zura guga ne kawai zaka zura ne ka ta jira sai ka ji iya ta da kawai sannan sai ka dauko ruwan ka ja kai ta ja kai ta ja har yanzu akwai garurukan da ba saboda tsaban nisan ruwan wallahi da jakuna ake abu nan in an daura wa jaki igiyar gugan sai ta tafi a kora shi da a kasashe irin wannan da muke da fetur amma ku je ku duba wasu halin mu yadda suke gina gida na katai idan ka ga gidan da wani ya gina yadda ka san daga kasar waje ya dauko shi gaba daya akwai wanda ya zo ya gina gida yana ce ai komai na gidan nan a waje aka kawo shi bulo din da komai da katangar da komai a kwantina aka kawo ta kawai daddaura ta aka yi kawai aka daddaura komai da komai kawai a kasan nan fa aka samu saboda almubazzaranci akwai wanda ba sa wanka da ruwan famfo sai da ruwan tsohon wata ko faruwar ta na ce ya Allah ya jarabe ku ko wahalar bulbula ruwan da ruwan ma a cikin bokiti ma ya ishe ku bala'i da tashin hankali asibitoci ba magani in ma akwai asibitocin ga rashin asibitocin a gaya mun wace jiha ce a Najeriya take da wadatattun asibitoci a faɗa mu akwai jihar da gwamnati ya isa ya fito ya ce asibitocin da take da shi ya isa amma in an kwatanta kudin banza kuma da ake kashewa duk shekara na rashin amfani kuma za su irgu ba za su irgu ba ga kudin corona nan ana ta bawa turawa suna ta turo kudin corona ku ta ɗiban kudin mana kuna gina mutane asibitoci kun amfana amma babu sai dai a rubuta ciki a rabe kudin a yi ƙarya a ce an ba wa talakawa ba asibitoci babu wani asibitin da ba a layi in kuma akwai shi a gaya mu na kudin ma ba su isa ba private asibitin ma na kudin ka je ma ka ba da kudin naka bai isa ba kai likitocin ma da za su yi treatment ɗin marar lafiya su ma ba su isa ba karatun likitanci ya fi ƙarfin ɗan talaka samun admission na medicine ya fi ƙarfin ɗan talaka sai ɗan wane da wane ga ƙarancin likitancin likitocin babu wanda lafiya ɗin nan ita ce ruhin rayuwa idan ba mu da lafiya me za mu yi in ba mu da asibiti me aka yi kullun jiragenmu na Najeriya a cike suke suna tafiya India neman lafiya Egypt neman lafiya Saudi Germany neman lafiya Dubai neman lafiya wane ne neman lafiya billahi azim wani dan wake ga mu har Niger ana shiga aje asibitocin Niger aje a kwanta da neman lafiya a ban Najeriya tafi Niger Allah kara wa Niger daraja da Najeriya gaba daya na faɗi wannan saboda ita Niger ai tana ganin cewa Najeriya uwa ce a gare ta to ina kudin da muke da shi ba asibiti ba wadatacci kai hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya Allah ya jefa zancen nan cikin zukatan masu tausayi da jin kai ko asibitoci aka mana maganin su aka yalwata mana su za a rage mana mace-mace da yawa sai ka ga jiha guda babu asibitin kaza yanzu misali mutane nan suke ciwon zuciya kadai a garin nan a nan jihar akwai asibitin ciwon zuciya ku gaya mun wace jiha ne ta kusa da ku da kuke da ake da asibitin da ake treating na zuciya kaji wani ya ce sai Enugu daga nan kafin ka je ma zuciya ta gama mutuwa kai ma ka mutu to ba mu da kuɗi ne ba mu da zuciya ba mu da shugabanni a ƙauyuka kawai ciwon zuciya da mutane za ka ci samun bina adadin ciwon koda asibiti nawa muke da shi na wankin koda na'urar wankin koda nawa muke da shi, wanda kasashen da aka ci gaba za ga asibiti gabaki ɗayan sa na ciwon koda ne kawai. Duk wani mai larurar ciwon koda a kewayen nan gaba ɗayan nan zai zo. Asibitoci na yara ƙanana guda nawa ake da shi, asibitin haƙori nawa ake da shi, asibitin ido nawa ake da shi, asibitin karaya nawa ake da shi, asibitin ciwon kaza nawa ake da shi, likitan ciwon kaza nawa ake da shi. Babu. In kaga biliyoyin kuɗin da ake zubawa a asibitocin ƙasar waje don neman lafiya ƴan Najeriya, dalolin kuɗin da suke kaiwa, wallahi malam kuɗin da ƴan Najeriya suke fitarwa suke kaiwa ƙasashen waje suna neman lafiya, ya isa a gina general hospital, general hospital, general hospital barkate a jihohinmu na Najeriya. Yawanci jiragenmu da suke fita daga Najeriya da wahala jirgi ya tashi ta Saudiya ba tare da in ka samu ɗaya bisa ukun jirgin nan duk marasa lafiya bane ba. Ɗaya bisa ukun jirgin da yake tafiya Dubai duk marasa lafiya, don kwantar da kujerun marasa lafiya ne. Me yasa? Saboda bamu da kayan kulawa da lafiyar ɗan adam a Najeriya, babu. Amma akwai kuɗin, sai dai suwaye masu zuciyar da za su tsaya a gina asibitocin, a samu ingantattun likitoci, a ba su facilities, kayan aiki da za su yi. Yanzu duba nan ƙasar Egypt, wallahi tallahi Egypt ba ta fi Najeriya ba a dukiya da arziki, mun ninka su. Amma je ka ga yadda Egypt, Misra suke karɓan kuɗin 'yan Najeriya, asibiti ɗaya da aka yi wani lissafi, wani babban mutum ne muka haɗu da shi muka yi wannan karatun da shi a cikin asibitin. Wannan bayanin ina muku shi duk bai wuce wata uku. Wata uku da wani abin na dawo nima daga Egypt, nima ta wata kai ne, muka je muka haɗu da duk muka je cinkus muka haɗu. Ah, ka zo malam kuma kuna zuwa? Na ce ah, ni zan bari na mutu ne, nima zan zo neman lafiya. Ai, kai ma ranka ya daɗe, ashe ka zo? Sai aka ce ah, ai gwamnan kaza ma nan yake zuwa, ai shugaba kaza ma nan yake zuwa, ai uwar wani ma wane ne kaza nan yake zuwa. Na ce to, sai na zauna nake ce mace, yanzu ranka ya daɗe haka za mu yi ta tattara muna ta zuwa, in mun samu kuɗin jirgi mun zo, sauran mutane kuma ya za a yi su zo. Nan ya fara bani labari, ya ce malam ka rabu da bakin ciki a wannan labarin bai da daɗi. Ya ce wallahi asibitin nan in sun ga ɗan Najeriya, wato yadda ka san sun samu nama da wuƙa da nama murna, lissafi ne na dala kawai, ko meye kawai, ko gwajin fitsari ne da dala za a ce kariya. Saboda an san ɗan Najeriya suna zuwa da dalolin kuɗi, a ce Najeriya fi fulus, Najeriya akwai kuɗi. A'a, ba ku sani ba, Najeriya akwai talauci kuwa. Masu kuɗin ne da suke zuwa. Wato da aka yi lissafin 'yan Najeriya a sati ɗaya da suke shiga wannan asibitin, da wanda za a yi wa aikin zuciya, da wanda za a yi wa aikin ciwon ƙafa, da mai hawan jini, da mai hawan ciwon suga, da mai ciwon ƙoda, da mai ciwon hanta, da mai ciwon, wallahi malam kuɗi ne biliyoyi a shekara, billions of naira a iya Egypt kare, kuma Egypt ɗin ma asibiti ɗaya. Wanda a Egypt, Misra asibiti barkate, wato har ma sun gane ma business suke ma na harkar lafiya kawai, da jirgin Egypt ya sauka kawai, ana sauka ana ga 'yan Najeriya sai a ce mustashfa, mustashfa, asibiti, asibiti. Suna da motoci, suna da hotel, suna da gidaje, a ɗauki 'yan Najeriya a kai shi kurin a yi ta maka lissafi, wani ya mutu kafin ya dawo, wani kuma ya warke. Amma magani suna da magani, wannan gaskiya ne. Na ce wani chemist na je zan shi a murata da me ne, mai chemist ya gani ina cikin damuwa, ina da Allah a bani magani, yace kwanta da hankalinka, yace kwayar magani ɗaya zan ba kuma wallahi yanzu za ka warke. Nace kai, nace mu da yanzu nan za mu zo Najeriya ka je a baka magani duka ɗaya, sai a ce ka watsa kwaya shida overdose wajen ya fi ƙarfi. Yace wannan in ka sha biyu sai ka yi kwana uku baka tashi ba. Yace kwaya ɗaya za ka sha. Wallahi malam hanci na ne yake yoyo mura ta dame ni da waye. Ina zuwa gida da na sha wannan maganin na kwanta, ina tashi yanda ka san bushe ne aka yi karkab, na tashi lafiya lau, makogoro na ya bushe, hanci na ya buɗe. Na ce ka gani masu yi da gaske kenan. Mu ko in Najeriya ne, likitan zai ce guda nawa ka sha, ka sha guda 25, to bari ƙara ma 48 za ka sha. In ka sha 48 za ka warke. La ilaha illallah, subhanallah. Saboda me? Kun san me yake faruwa? Majoritin maganinmu na Najeriya maganin inyamurai ne. Ina faɗin wannan magana, ina maimaita ta, in ba haka bane wani ya zo ya ce ba haka bane. Inyamurai sun yi ƙarfi wajen yin PEC magani a Najeriya. Suna da Panadol na PEC na banza, suna da Kafinol, suna da wane, duk wani maganin da ka sani. akwai na inyamurai Allah ba masu ita mai sakuri yau kan shi yasa zaka gani idan ka zo zaka sha magani sai a ce maka wannan kafilo ne ko wannan panadol ne akwai na naira 50 akwai na 250 akwai na 700 akwai na 15 ma kai akwai panadol ma na 3000 sachi daya ya ka gani billahi alazim wani panadol din a cikin dakuna ake yin su a jihar ku ko a waccan jiha suna da molin yin kafilo suna da molin yin pengo suna da molin yin capsule ruwan allura sun iya ruwan da ake dura wa mutane duk yamurai sun iya duk suna yi ba aminci shi yasa zaka zo baka da lafiya sai ka ce wai sai ka ji an ce mutum ya sha wai ruwa guda 27 ruwa kadai kuma baya fitsari ko ina kai shi oho Allah ya san me yake me ake daura masa wato lalacewar mu a kasar mu ta harkar lafiya ta harkar tsaro ta harkar me abun ba zai lissafu ba yanzu wannan na muku magana ne akan harkar lafiya kadai so muna kira dan Allah da hukumomin mu da yan siyasar mu da sarakunan mu da masu mulkin mu a dubi Allah harkar lafiya dina inganta mana ita malam mutane suna mutuwa a asibitoci babu gado babu likitoci sai kadan asibitin kudin kuma ba kowa yake iya zuwa ba kuma su ma likitocin bayan karancin su kuma da nasu likita ne ya kamata ya zo karfe 8 ya tashi karfe 1:30 ko karfe 2 insha Allah zai zo sai bayan 11 mutum matan mu suna zuwa asibitoci tunda asuba suke zuwa su kama layi sai an kati a kasan nan kati kudin na ganin likita ba kyauta ba amma wallahi sai ka je da asuba ka sai ka je duk wanda ya je sayan kati bayan karfe 8 karfe 9 ba lalle ya samu ba me yasa saboda jama'a ta yi yawa kuma likitocin sun yi kadan to haka fa mutum zai zo ya kafa layi bai karya bai ci komai ba yana jiran zuwan likita nan ba zai zo ba zai tarar da wajen mutum 100 da kaza layi ne shi kadai suke jira zai shigo da shi da kwat dinsa yana tafiya ana gaishe shi masinjoji sun rike mai da kansa yana shigowa da ya zauna ya duba mutum 2 3 4 5 6 7 yana yin awa ɗaya ko sama da awa ɗaya iya tsoron Allah su iya dadewansa sai ga ce zai je break in ya tafi break zai je cin abinci sai awa 2 yana dawowa da ya duba mutum 1 2 sai ya leko ya ce an tashi wanda yake so mu hada asibiti na ya bada address wani kuma kawai cewa zai an tashi wani kuma masinjan zai ga yawa yace ka ga musu wanda yake so akwai asibiti na cikin gari mu hada ta duka aikin da ya bai wuce na awa 2 ba kuma ya tashi kuma ba a ƙara mai albashi ba zai iya jira yake na san wannan maganar na faɗa za ta yi wa likitoci Allah ba ku haƙuri mun daɗe muna wa'azi akan mutane akan direbobi akan masu cutar mutane yan siyasa kuma yau mun zo ta kanku ku ji tsoron Allah waɗanda kuke ha'inci a cikin ayyukanku kuma kun riga kun sani Allah ya saka ƙungiyar likitanci ta al'iman wannan ƙungiya tana da kyau ƙwarai da gaske kuma suna ƙoƙari wajen inganta aikin likitanci da bin tsarin musulunci a ciki da kiyaye amanar ma'aikata da kuma amanar gwamnati wannan hali da muke ciki a ƙasar nan na lalacewar harkar lafiya rashin asibitoci rashin magani rashin wane ne muna fatan Allah ya sa gwamnati ta jiya da wannan a gina mutane wadatattun asibitoci a yalwata musu a faranta musu Allah ya sa mu samu sauki mu daina fita kasashen waje muna zuwa ana duba mu suna cinye mana kuɗi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh